Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yako Makiri. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira ga kokarin tattaunawar zaman lafiya da Moscow a wani sakon bidiyo da ya fitar a jiya Asabar, a daidai lokacin da Russia ta sanar da kai harin makami mai linzami samfurin hypersonic na farko a kan Ukraine. Lokaci ya yi na yin taro, lokaci ya yi da za a tattauna, in ji Zelensky. Lokaci ya yi da za a maido da mutuncin yankuna da adalci ga Ukraine. Idan ba haka ba, asarar da Russia za ta yi zai ɗauki al'ummominta da dama kafin ta farfaɗo. Kiran da Zelensky ya yi ga gudanar da wata tattaunawa na zuwa ne wuni guda bayan da jagoran Russia a tattaunawar ya ce ɓangarorin biyu suna gab da cimma yarjejeniya a kan batun dakatar da shigar Ukraine a cikin ƙungiyar tsaron NATO. Vladimir Medensky ya faɗa a ranar Juma'a cewa ƙasashen biyu sun kai rabin hanya wurin cimma yarjejeniya a kan batun Ukraine ta zama 'yar baruwanmu. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ce Moscow na sa ran za ta kawo ƙarshen mamayar da ta kai wa Ukraine tare da cimma yarjejeniya a kan batun tsaro, ciki har da batun zabar Ukraine 'yar baruwanmu, a cewar kamfanin dallancin labarai Interfax na Rasha. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya faɗa a ranar Asabar cewa shirin Brexit ya nuna mutanen Birtaniya suna son 'yanci kamar yadda 'yan Ukraine da ke yaƙi da mamayar Rasha. Kalaman da 'yan majalisa masu adawa da masu sharhi suka kwatanta da mara daɗi. Yayin da jakadan Ukraine a Birtaniya yake halartar wani taro, Johnson ya shaidawa taron jam'iyyar Conservative cewa ɗabi'ar mutanen Birtaniya kamar na 'yan Ukraine ne da suka zaɓi 'yanci a kowane lokaci. 'Yan Birtaniya sun kada ƙuri'a a watan Yuni shekarar 2016 da kashi 52 zuwa 48 na ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai, wanda ita Ukraine ɗin ta gabatar da buƙatar shiga ƙungiyar a ranar 28 ga watan Fabrairu, kwanaki hudu bayan da Rasha ta aike da dakarunta a cikin ƙasar. A ranar Juma'a, ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa fararen hula 'yan ƙasar Ukraine 816 ne aka kashe, ciki har da yara 36 tun lokacin da kai mamayar ta fara. A jiya Asabar, Prime Minister Japan Fumio Kishida ya faɗa wa takwaransa na India Narendra Modi cewa mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine ya girgiza tubalin ƙasa da ƙasa, a don haka akwai buƙatar mai da martani. Kasashen Japan da India suna cikin wata ƙungiyar tsaro ta Quad, wadda Amurka da ƙasar Australia suka kasance mambobi a ciki, amma India kadai ce mamban ƙungiyar Quad da ba ta fito ƙarara ta yi Allah wadai da mamayar Rasha ba. Japan ta ɗora takunkumi da dama akan wasu ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyin Rasha tun fara yakin da Rasha ta kira aikin soja na musamman a Ukraine, kana ta karɓi 'yan gudun hijira daga Ukraine ɗin. Bai ɗaya, mun tabbatar da cewa duk wani sauyi da za a kawo ta hanyar yin amfani da ƙarfin tuwo abu ne da ba za a lamunta da shi ba a kowane yanki, kuma ya zama dole mu nemi hanyar warware taƙaddama cikin lumana bisa dokokin ƙasa da ƙasa, Kishida yana faɗa wa manema labarai bayan ganawarsa da Modi a New Delhi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. China ta sanar da labarin mace-macen COVID-19 na farko a cikin sama da shekara guda. Mace-macen guda biyu sun faru ne a Jilin, wani gari a lardin arewa maso gabashin ƙasar. Ƙasar China tana fuskantar ƙaruwar coronavirus. Sake kunno kai da cutar ta yi ya sa jami'an kiwon lafiyar China sun ƙarfafa dokokin COVID-19 a daidai lokacin da ƙasashen yamma da dama suke ɗage dokokin daƙile yaduwar COVID-19. Cutar coronavirus ta fara kunno kai ne a lardin Wuhan sama da shekara biyu da suka shuɗe. A ƙarshe, Afghanistan ita ce ƙasa mafi fama da baƙin ciki a duniya tun kafin 'yan Taliban su mamaye mulki a watan Agustan da ya gabata. Hakan ya bayyana ne a wani rahoto da ake kira na farin ciki na duniya, wanda aka fitar gabanin bikin ranar farin ciki na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke faɗuwa a yau Lahadi. Rahoton na shekara ya ce Afghanistan ita ce ƙasa ta ƙarshe a cikin ƙasashe 49 da aka gudanar da binciken, inda kashi 2.5 ne kadai suke farin ciki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Yau za mu tashi a inda tsohon shugaban kamfanin man fetur na Kaduna, injiniya Kailani Muhammad, yake bada amsoshin wasu cikin tambayoyin da barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar yayi akan batun tallafin man fetur da hujjar da gwamnati ta bayar na neman aikari a kudin man fetur. Injiniya Kailani gare ka.
Kamar yanda shi mai nasara ya magana, yau Port Harcourt refinery an riga an bada gyaranta, dan dole ne sai mun dawo an gyara refineries din nan, a daina shigo da mai daga kasashen waje, sannan kuma a bude system dynamics na kasuwa. Tunda yanzu NNPC ta riga ta zama independent limited, NNPC limited ne, PIE da ya magana, Petroleum Industry Act. Wannan abun an so a yi shi tun 20 years ago an kasa. A OPEC yau Nigeria ne kawai ta rage bata cire subsidy ba duk member countries. Mu lokacin da shi Bashir ya gane shekaran jiya a NNPC yace ai lokacin da ya zane ta yaki cewa kada cire subsidy, nace gaskiya ne lokacin refinery suna aiki yau ba su yi, amma yanzu wannan gwamnati ta tasa refineries din za a gyara. Ina ganin wuri yanzu an yi 40% ko an fara wajen 2 months ago, maybe before the end na wannan shekaran refinery. I'm an insider. Ana aikin nan komai mutum zai fade fadi dan Allah ne, ba dan mu ji tsoron mutane ko wani abu ba, ka gane. Saboda haka we hope before the year runs out refinery in Port Harcourt will be on. Kayan da za a gyara Kaduna refinery sun fara isa wuri haka, so mu bada lokaci mu ga mun gyara refineries din mu. An zo an introduce yayi magana private refineries, modular refineries din nan an ba mutane licenses sun kasa. Wannan kenan magana PIA da kuma frontier da ya magana na hako mai daga Bidda, Kolomari River wajen Bauchi da kuma Lake Chad da Sokoto Basin. Shi yasa PIB din nan ana ta zagi ana ta zagi. Yanzu NNPC tana cin gashin kanta, za ta buda. Mu mutanen arewa mutane nawa ne suke lifting crude? Duk an kudu ne. Sai dai muna da independent filling stations, shikenan a ba mu mai mu je mu sayar. Dole ne sai mun tashi tsaye. Ana maganar local content. Wannan abun shine the best thing for this country. NNPC kata zama cash cow, kowa ya dinga jefa hannun shi yana diban kudi kamar yanda aka yi lokacin Dezani. Ya zamana ta yi aiki, ta yi opening up for investment, mutane su zo su sa investment nasu, a zo a yi aiki tukuru, kowa ya samu, su samu riba. Saboda haka maganar margin ya kama dole. Akwai yanzu downstream regulation da kuma upstream. Wannan shine zai take kya din abubuwan za yi aiki ne gaba daya, a zo a samu the way out. Magana how many liters how many barrels ake fitar da shi kowane a Nigeria, a da muna fitar da wajen 2.2 million barrels. Sai aka zo aka shigo da COVID din nan, an shutting down da kowa da kowa, sai aka zo sai yanzu ya dawo. Dan kuma ita OPEC tana ba da quota system. Yanzu Nigeria tana fitar da 1.4 million barrels. Jai, wannan ya ansa question naka. Sannan, the issue na maganar da kai na bunkering. Ba wannan gwamnati aka fara bunkering ba, akwai sojoji a ciki, akwai police, akwai air force. A rana, bunkering da kayan da ake fita da shi, ya ma fi hada navy, ya ma fi ma wanda Nigeria take fita da shi. Saboda haka sai mun koma drawing board. Mun samu mutane na gari, yanda aka yi polarizing security system namu yanzu suna yi ne akan addini, suna yi ne akan tribalism. Ko kuma ina da wani ogada shugaba ne ko general ne ya retire, sai abin da yace suke yi. Shi yasa muka samu ma issue na insecurity da kake magana. Inda da ne a ce sojojin mu da suka je Liberia, sun je Sudan, sun je Sierra Leone, an san sun kware, a ce wai Boko Haram da wayannan insurgency sun kasa. Wannan kenan. Sai issue na frontier, 30% aka bayar, ɗan kudu suna ta kuka a zo a fito da mai na arewa. 30% aka ba communities inda ake haƙo mai 3%. wannan 3% suna ta kuka ba su yadda ba ya fi kudin da ake ba NDDC in suka yi lissafi yanzu a ce NNPC ta fito a shekara ta samu $2 billion aka ce a cire 3% na $2 billion a ba communities kuma aka ce directly yanzu duk inda pipeline yayi affecting mutane ba irin na da bane za su zauna ana bada on padec akwai 13% derivation akwai intervention amma in siyasar su da sarakuna sai su cinye wayannan kudin yanzu an ce directly ne wannan company za ta dinga zuwa a ba su titina masu kyau a ba su ilimi a ba su hanyoyi kuma wannan 3% din yanzu su kansu sun fara fada da juna mu kan mu arewa inda pipeline ya bi za mu samu bida basin an gama survey Colomari River an samu wells sun fi 12 sannan akwai gas in trillions in commercial quantity kwanaki suna cewa an sa mana AK pipeline AKK zuwa daga Ajokuta zuwa Abuja Kaduna Kano suka ce za su gani da gas zai zo to albishirin ku ba ma so mu yi magana ne akwai gas in trillions about wanda wallahi in wannan project din aka gama shi in the next 2 years millions of yaran mu ne za su samu aiki industries din mu da suka mutu su textiles sharaɗa ka je yanzu all these things are dead it will be revived kuma mutane za su samu aiki saboda haka
engineer Bilal Muhammad kana nufin ƙarin nan idan aka yi ƙarin kudin man nan
yes
zai zama alfanu ne ga ƙasa da al'umman ƙasa yake nufi ko a
zai zama alfanu na daya I-2012 shugaba Jonathan ya so ya cire mu muka hana shi
tallafin
aka zo muka hada karfi da karfe da su matan da su labor muka ce ba zai lokacin refineries suna aiki so they are epileptic amma suna aiki ba a shigo da mai irin haka amma yanzu
ba sa aiki
yanzu ana nan ana kokarin a gyara kuna ji ko sannan wannan man da muke magana alfanun shi shine wannan kai kai magana an ce 400 san ba 400 ban is subject to negotiation in labor laws za zo a zauna ne da gwamnati oke Musa 340 kaza kaza ba zai to amma cire tallafin nan yanzu fa shine in muka yi postponing even day it will still come because mai yanzu a kasuwa na duniya as per yesterday $83 per barrel ne kuma ana determining kudin mai ne refine one da kudin international market abinda kawai mai nasara ya kamata ya gaya mana shine a dawo da noma ko da yake akwai insecurity ga dangannan shine da kuma industries namu should be working amma yanzu a ce even toothpick muna shigowa ne da shi daga waje yaya naira din ba zai depreciate ba
nagode
auzubillahi minashaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim ƴan uwana wannan zauri salamu alaikum na ji dadi kwarai da gaske da Allah ya hada mu da ni da aboki na wuri guda kuma ra'ayin mai zamba ɗaya ba shine a matsayi engineer Kailani a matsayi na tsohon chairman na jam'iyyar AMPP tsohon chairman na jam'iyyar CPC a jihar Kebbi a tsohon dan siyasa da kuma zama na manomi da masoyi talakawan kasar nan abin da ya sani Nabi Buhari tun shekara ta 2003 har zuwa yau shine ni ba ni tare da engineer akan magana karin kudin mai saboda akwai sashi wurare da yawa da ake bannata kudi inda bai shahi talaka ba talaka bai jin dadin kudin talaka bai amfani da su ana iya komawa can adiba a rage wannan banna amma magana karin kudin mai halin da kasar nan take ciki da kuma noma da ake so a yi kasar nan ni ina noma yanzu da aka ce ma za ƙara kudin mai mu yanzu muna siyan mai a Kebbi akan lita naira 180 tun ma ba a ƙara man ba lita gallon ɗaya jarka zaka saita 6,000 so idan aka ƙara mai kila ya kai 10,012 to talakan ƙasar nan ba zai iya noma ba kuma abinci mu san inda za a je ba kuma da zarar babu abinci babu rayuwa mai kyau da zarar babu abinci talakan ƙasar nan bai san inda zai shiga ba kuma wannan bala'i na kashe-kashe da wani Boko Haram da wani kidnapping da wani abun da ke karuwa duk wasu rashi suka sa su shi saboda haka ni abin da nake fata ga shugaban ƙasa da nema bisa ga alƙawla da ya dauko jama'a ƙasar nan sun zabe shi ne akan adalcin shi sun zabe shi ne akan tunanin zai tausaya musu sun zabe shi ne akan sanin inda aka hito masani kamar yadda mai nasara kogo ya fada barista masani al'amura ne abin da shahi wannan rayuwa ta harkar mai kuma ya hi komi fada lokacin da ana campaign akan cewa bai dace ma a saida mai kasa da naira 50 ba. To tunanin yanzu mai zai kai wayannan kudin tsakani da Allah. Ni abin da nake roko a nemi wani abubuwa da ake bi. Misali akwai ababe da yawa saboda wannan gabaki ɗaya da an ƙara mai kuɗi ya kwasha rayuwa kowa. Wallahi abinda zai abu kuma wallahi bamu kusan iya kashi ba. Saboda haka a nemo wani abu mun san kasat ana cikin wani hali amma ba a rasa duban wani abun da ainihin 'yan Najeriya suke ɗaukar shi suna amfani da shi kuma haƙƙi ne na 'yan Najeriya kuma haƙƙi ne na talakawan ana amfani da shi a kashe wannan layin a dawo da shi amma batun ƙarin kuɗin mai ni ina fatar kada Allah ya tabbatar da wannan saboda abin da zai abku ga mutanen Najeriya.
Bari bashi akwai ansa da zan bashi landing cost ina zuwa aina amma ina
yanzu bari zamu duk wanda zai magana yanzu muna da Imran Wadana muna da Hajiya Maryam Mamman Nasir muna da Saminu ga mutane amma bari mu fara abinda za a yi idan akwai bari mu yi ka'idar in bayani za a yi tambaya ce ma da haka kowa za a iya tambaya a kan babban teburin nan ya ba da amsa da yaku a Imran minti biyu.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa masoya wannan ƙasa da muka haɗu a wannan zaure mai albarka tsakani da Allah sai kun ta haƙuri da irin yadda za ku riƙa jin maganganunmu dan shi injiniya shi ya kawo kanshi bajewa ya yi ya kawo da kai ya ce a tabuban da kan domin duka halin da muke ciki ƙasar nan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lokacin da mai shari'a yake yin shinhuda ta haƙƙin da ɗan Najeriya yake da shi akan wani al'amari na ɗaukar su za mu dinga ɗauka a hankali a hankali sai Allah ya taimake mu injiniya sai ya rungumi magana gabaki ɗaya sai ya kai mu inda muke so mu kai ba tare da an ɓata lokaci ba. Na farko abinda muka yi tunani a ƙa'ida irin damar da gwamnati ta ba shi mai girma shugaban ƙasa na matsayin shi shi yake da hurumi ya kawo ma'aikatan da za su taimaka mashi a kan aiki a matsayin shi na jagora kamata a ce an kawo mutanen da za su kalli halin da ake ciki amma sai muka ga da yawa ba wannan abin aka kalla ba sai kuma Allah ya taimake mu ga wanda ya dade yana tare da wannan tafiya kuma wannan gwamnati tsohon chairman ne na CPC tsohon chairman na APC kuma AMPP wanda ya taho tun 2013 kamar yadda aka taho da mu tun 2003 har zuwa yanzu da ake ciki wanda har ya furta cewa an yi ma al'ummar kasar nan alƙawura waɗanda za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza tabbas duk wanda ke kasar nan ba kamar wanda yake ba are dan arewa wanda yake tutiya cewa shi dan arewa ne kuma wannan gwamnatin tashi ce na tabbatar da yana samun tararrabi na damuwa akan halin da kasar nan ta shiga ciki wanda ba wanda ya taba da wannan haka ko dan tsuwa ne bazan ka fara ba kusan duka mutanen da ke wurin nan kila babu wanda bai bada ƙura'ar shi bai bada gudunmuwa domin gwamnatin nan ta zamo abin da ta zamo domin a tabbatar da an fidda mutane cikin halin da ake ciki dan wata gwamnatin aka samu shi yasa aka dora alƙawari cewa in wannan gwamnatin ta zo za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza mu aka yi wannan zanga-zanga ta 2011-12 akan wannan magana kuɗin mai daɗin da nake ji mai girma shugaban ƙasa Jalal Muhammadu Buhari yana da rai ni ina da rai Malam Nasiru Ar-Rifa'i yana da rai mu muna da rai waɗanda aka kewaya aka ce ba za a yadda ba kuma ba mu yadda ba kuma ba mu yaddan ba har aka waye gari aka yi haƙuri da wancan muradi na ƙari har aka tabbatar mana cewa ɗan Najeriya a wannan lokaci magana da ciyaman yake bai kamata ya sai mai fiye da naira 40 ba falita a Najeriya amma muna ji muna gani aka zo aka yi ƙari na farko muka ja baki muka yi shiru saboda mu arawa ne mutanen arewa ne 'ya'yan Muhammadu Buhari muna gudun kada mu zo mai tereren tsiya aka zo aka yi ƙari na biyu muna ji muna gani sai dai muka shiga cikin ɗakuna muka yi kuka na baƙin ciki aka zo aka yi na uku kuma yanzu kan muna da rayuwa kuma an zo ana nema kuma a yi wani ƙarin wanda ya wuce hankali ya wuce tunani duk wanda ke lissafin ƙasar nan ya san halin da ake ciki wannan annobar kada an za ta koma ne akan talakan ƙasar nan domin talakan kasar nan in noma kake takama da shi yau an hana ka yin noman dole ka bar garin ku ka tai wani rike wata safara kai wata sana'a domin kaiwa da kawowa ina kai kudin da zaka dauka ka je ka shiga mota ka je ka yi wancan abin rashin tsaro ya hana sannan kuma an ce yau kudin mai ya koma 300 da wani abu kaga in daga Kaduna zuwa Abuja ne kila sai kudin mota ya zama naira 3500 ko naira 5000
da bayanan shugaban gamayyar kungiyoyin matasan arewa Imran Wadanas muka kawo ƙarshen wannan shirin. Ku biyo mu makon gobe domin ci gaban shirin. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da abokan aiki na Nasiru Al-Hikaya, Benjamin Gowon, Awolu Salihu, Halima Abdurrauf, Shamsiya Hamza, Aisha Mu'azu, sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni ce Madina Dauda, ku huta lafiya.
Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 17:25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Birni.
Yau ma dai masu kallon mu a cikin shirin namu na Rayuwar Birni, muna tare da wani malami ne mai sana'ar saida kifi. To yau shine babban bakon namu da zamu zanta da shi. To malam, ko zaka gabatar da kanka?
To ina gabatar da kaina gaskiya. Ga munan
menene sunanka?
Sunana Awal Sani.
To malam Awal, kai mutumin wani gari ne?
Ina Kebbi local government.
Kai mutumin
wannan Kebbi karamar hukuma Gulunde.
To malam, gashi nan naga kaman anan kana sana'ar sai da bushashen kifi ne haka, ko? To malam, yanzu kaman a misali wannan, yanzu wannan kifi haka, wannan kaman ya kai nawa zaka siyar mu
da shi? Mun sai da bi kimanin 2000.
Naira 2000. Ukun nawa kaman nawa ke sai da shi kake?
Naira 2000.
Naira 2000. Wannan shine gaskiyar sa wannan?
Eh, hakan ka sai.
To wannan fa?
Wannan mun sai kimanin 3000.
Naira 2000. To na kasan nan fa?
Kuma 2000 ne, fa shi ne da wannan.
To amma yanzu a misali ina da kaman naira 1000 haka, zan iya samun kifi bushashe a nan?
Su sai kwa?
Ko 500 ma haka?
Kware su sai ana samu.
To ganin cewa malam wannan sana'a ta kifi kaman ka dade kana yin ta ne?
A gaskiya ban dade ba, saboda na zo nan dai ina laboranci. Yau da gobe da gobe ne ga dai ai nauyi na sauka kai na, ni ma ina da iyalai. Sai kawai ni tunani a kai na kansu nemi sana'a kifi. Yanzu shekara ta 2 na shiga ta 3.
Kai ka ce to da kana sana'ar laboranci, kaman wani sana'a kenan ta laboranci?
Wai ina ta kasan wani ne a can mai sai da kayan alayyahu da dankalin tura. To yau da gobe da gobe sai ni tunanci ai ni ma kamata in bude lokacin sanshi, dan mu ci gaba ake nema. To dan haka shine na fara wannan sana'a ta kifi.
To menene dalilin da yasa ka baro can jihar ku, jihar Kebbi, ka taho nan kake ka kama wannan sana'a?
To ita rayuwa ce ba yadda ba ta kasance. Ni nema ba inda ba ya kai mutu, da inda Allah ya yi da abinci ka sai ka je ka nemo shi. Saboda can gida mu ne sana'ar ta noma, ba mu gwada kasuwanci a gida. Kawai muka hito muka zo birnin tarayya saboda mun samu abin da muka ci mu koma gida.
To baka ganin kaman wannan sana'a idan da a ce a gida kake yin ta, za ka fi samu, ko kuma baka ganin kaman a nan akwai wahala da wasu abubuwa kana nesa da iyalinka?
Wallahi kam da zan samu dama na yi son haka. Nan na san kuma gida neman kudin zauna gida. To abin ba wani yadda za a yi mutum ya samu yadda ya kaso. Yanzu don Allah ya ma neman abinci sai ka je can ka nemo. Wani abinci dole ne sai ka hita. Ba ka zauna cikin gida ka ce lallai nan za ka nemi kuɗi ba. Don inda Allah ya kaddata ka je ka nema, can za ka je. To shi ya sa muka zo birnin Abuja neman kuɗi.
To malam, shin kuwa ka yi karatun boko?
To gaskiya ban yi karatun boko ba.
Ba kai karatun boko ba sam-sam?
Sam-sam. Mun dai karatun arabiya, mun wance na addinin musulunci. Shine amma nan garin nan ko lokacin da muka shiga yaƙi da jahilci muka dan taba kuma dai da ba muka saki.
To menene yasa ku saki?
To yanayin rigimomi na hidimomin duniya. Saboda mutum nan garin nan in ba ka da ƙarfi sai ba ka dama ka yi kasuwa ka koma ka yi karatu. Ni ka dage gaskiya. To siyasa dai kawai katun ba mu da ƙarfin gura sai muka haƙura muka dawo ga kasuwa kawai.
Ko kaman yanzu wannan jarin naka na kifi ya kai na nawa?
Gaskiya kifin na yanzu zai kai kimanin 60,000.
Naira 60,000. To kaman a rana kana kaman cinikin nawa?
To, siniki sa'a ne, wani lokaci za a samu ciniki 10,000, wani lokaci 15. Wani lokaci za mu samu har 30 ma, in Allah ya kawo kasa. To, abin sa'a ne, an taɓa yi wani lokaci har 50,000. To, abin ba a yi kawace, wani lokaci ma 5,000 ma na kai, wani lokaci kai 5,000 ma ba na kai. Amma yau da gobe da gobe sai mu haƙura.
To, ka duba birnin Abuja birni ne mai tsadar rayuwa. An ka duba ɓangaren sufuri da gidajen haya. Kaman a ina kake zama ne a cikin wannan birni?
To, nan gaskiya a nan nake zama a Ira 11. Nan nake kasuwa ba nisa nake zuwa nan Mangal Plaza in kwanta in muka tashi sai in dawo nan kasuwa.
To, a nan Mangal Plaza ɗin da kake zama haya kake yi koko wani ne kake wani dan uwa ne kake zama tare da shi?
Ina alfarma ce kai muke ci mune samu wajen kwanta. Sai sai mu dawo wajen kasuwancin. Wannan mai alfarma ne ga skirtin gidan wanda kwana sai mu dawo nan.
To, kaman zuwa yaushe yaushe kake tafiya gida gurin duba iyali?
To, zuwa ita ta haya kama ta gari mun ne diba kimanin kwana 90 wata uku sai mu tafi gida. Sai mu dawo.
To, yanzu wannan sana'a da kake yi ganin cewa kana da iyali, kana iya yin bukatunka kuma har ka dau nauyin iyalinka da wannan sana'a da kake yi?
Lallai haka muke samu shi da har mu taimaka ma iyayenmu. Wace da iyalanmu har mu samu taimaka ma sauran kananmu. Da ita muke yi haka ne muke ta gargaza.
To, na gode kwarai malam.
Masha Allah.
To, a gaida malam Sale. Ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni Alheri ke muku fata, alheri kuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.